بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da sabuwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da shajar watan Ramadan a wannan shekara ta 2025 bayan hijira, wanda kuma shi ne yammaci na 28 ga watan goma shekara ta 2024 miladiya. A yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 89 cikin wannan sura mai albarka, suratul Ma'idah. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 90 da Allah ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
يا أيها الذين آمنوا، ya waɗanda suka yi imani, innamal khamru, ku sani dai ita giya, wal maisir da kuma caca, wal ansab da gumaka waɗanda ake bautawa musu, wal azlam da kuma kibau na neman sa'a wanda ake amfani da su wajen yin duba, rijisun dukkaninsu da tsini min amali shaitan, kuma suna cikin ayyuka na shaitan. Da haka fajtanibuhu, ku nisance shi, la'allakum tuflihun, domin ku samu rabota a gobe kiyama. Innama yuridu shaytan, sadai kadai shaytan yana son an yuke a bainakum al'adawa, ya wanzar da gaba a tsakankanin wal baghda da kin juna, fil khamri cikin lamarin giya, wal maisir da kuma tata. Sannan wa yasuddukum an zikrillah, yana son ya kautar da ku daga zikirin Ubangiji, daga ambaton Allah. وعن الصلاة وما يكونتر دكودة جهيم صلاة. فهل أنتم منتهون كم كن يتذات ليلة؟ وانا فيني تيكون مأنوني نكلمو من بسيشنا وانا آية سننين سوا وانا إتي آية تكر في سكين زيل الآيوين دا أتصوكر دومين بيّن هكون جنجيا. آية تفركو الاسطاف المدنسما لمي يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. آية سبيو: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تتقوا. آية سأكو: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وانا لسابه نقلتما لديك أما أقولنا لقد سكيت من آيوين فسكي مجمع جيه كون كنت آيوين جدو تنسكن سنية تقايا تنسكو آية بكي سكين سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يأكلون. سيد المنزوع التي تشركوا يسألونك عن الخمر تبيو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تأكوا ودى مؤثرا تأتيو إنما الخمر والميسر. سيد المنزوع التي تهدوا سكرا معنى أنهرم تكيئة كينان أمساكينة دواندما بعدهم قومي بطور دلاربا وفوتا بعد إذا zai mutu wahalan bari a wancan lokaci karan fari a ce daga yau su daina sha, sai aka rinka ɗaukar su bitadarru, wato mataki mataki har aka haramtawa ta ƙarshe. Abinda wannan ke nunawa bi sannu cikin lamarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce innamal khamru, ku sani dai ita giya, lafazin al-khamru ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa abu guda biyar ne ake yin jiya da su lokacin da wannan aya ta abu na farko da biyu abu na biyu alkaba abu na uku zuma sannan kuma wato ainihi wato da dabino da alkama da zuma sannan kuma da ka'iyya sannan kuma sai inabi abu guda biyar ke dabino alkama da zuma sai ka'iyya sai kuma inabi to dan kada mutum ya dauka cewa sai in waɗannan al'amuran ne aka sarrafa ta hanyar da za su gudanar da dan adam su gusar da hankalinsu sannan suka zama giya sai wani hadisin da ban yi zo na Umar bin Khattab al-khamru ma kamar al-akla wato al-khamru ma kamar al-akla wato giya shine duk abin da ya gusar da hankali duk abin da dan adam ya sha hankalinsa ya kau ta yadda bai san waye zo waye kafu ba me ya ce me ya aikata ba wannan abin sunan shi giya sawa'un an sarrafa shi da waɗannan ababai guda biyar ko an sarrafa shi da wani abu da ba wannan ba ko da wake aka yi ko da masara aka yi ko da gero aka yi ko da dawa aka yi duk dai da abin da aka yi matuƙar ya kawar da hankali to wannan hadisi na Umar bin Khattab ya ƙara faɗi kenan sama da wata ba to yanzu idan ka tambaye ka ita da kai menene giya sai ka ce da shi ne ana na daga na ba su an kai gida amma kuma duk da haka sun kasa faɗa menene giya ba abin da ke wadda hankali ba abin da ke wadda hankali haka al'amari ya ce da shi kenan sai aka wa mutum a lasiri a asibiti hankalin zai na nan ko ya so ya sha giya ko bai sha ba duk abin da mutum ya sha don ya kawo nasa da hankali ma'ana kai ka taƙaice da sha ba haka bane ba ma'ana duk abin da ya kawar da hankali ta hanyar annashawa ta hanyar morewa da gwangwajewa akwai abin da ke kawar da hankali amma ba ta hanyar annashawa ba bai sa suka ji annashawa ba ɗan giya sukan ji annashawa mutum ya ji kamar ya zama sarki mutum ya ji kamar ya zama shi ne gwamnan gari mutum ya ji kamar ya zama kowa kuɗi kowa talaka ne shi kaɗai ne shugabansa akwai wanda a cikin giya a kanin lissafin ke cewa wani shirabu ha fatat rukuna mulukan wa usdan la yuzahzihun al-liqa yakan ce idan muka fata muka bugu sai kai ta bar mu wadansu sarakuna da zakoki da ba gaji tsoro a muku ina ga dan gobe to kaga abin da ya kawar da hankali ta hanyar annatawa ta hanyar jin dadi ko holewa wato holewa duk abin da ya kunshi wannan shine an ka sunan giya amma wani lokaci abu na iya tawar da hankali amma ba gwangwajewa a ciki ba holewa a ciki to wannan bai ansa sunan giya ba musamman in ya zanto cewa an yi wa mutum amfani da shi ne ko ta hanyar allura ko wani abu sauran ina ba da amfani wannan dai shine al-khamru innama al-khamru ubangiji ta'ala ce wal maisir da kuma tasha lafazin al-maisir yana nufin tasha wato ka kawo naka in kawo nawa dan kai ka samu duka ko ni in samu duka wato a cikin ta wannan na bayarwa wannan na bayarwa karshe mutum ɗaya ne ke samun sauran su yi hasara wannan shi ne shakka ba abin da wani ya kawo sai kuma wani ya samu gaba ɗaya sauran suka rasa ya zama shi ne shakka to anan sai in tambaye su kamfanoni sukan sanya wani abu na tafi suka ce a ce ga wata takarda ko ga waɗansu lambobi ko ga wani sort koyayye a mirkan ko kako ina ba ta an fahimta ko a cikin katon ɗin sabulun wanki ko sabulun wanka ko buhun shinkafa ko taliya ko menene dukkan wanda ya samu wannan ya ci akwatin talabijin ya ci mota ya ci kuɗi miliyan ɗaya ya ci kaza to sai ka je ka saya sai ka ci wannan wannan ta ci ta kowa ta sauki mun yi bayanin cewa ta ka kawo in kawo in samu ne kaɗai sauran su yi hasara ko ya samu shi kaɗai mu mu yi hasara idan aka baka surar abu to sai ka kwatanta shi da abin da yake faruwa a gaban ka zai yi makin da shi ko ba zai makin da shi ba dan inda haka ba sai zanto aikin ka karanta nasi kawai ka faɗa abin da aka fi da ba ka alakantar da nasin da rayuwar ka yau to kuma nasin da alqur'ani an saukar da shi ne dan mutan da na yanzu da waɗanda za a haifa nan gaba ba wai dan waɗanda suka rayu a baya da kan kawai ba tarihi ba ne haqa'iq ne waɗanda suke shafar rayuwar mutane gaba to da ga wannan kafi suka ce shin da kamfanoni suke ko na gidan lemo ko na gidan abinci ko na sabulun wanki ko na sabulun wanka da take kuma ta tabbata to a hakikanin gaskiya na ga wani rubutu da wani malami wani profesa ne a Sudan ya kayatar da likwari da gaske ne kai na da ina ba da fadar wannan ba ta tabbata sai ce ta tabbata yace da yadda siffar abin da ke yace kamfanoni kafin su sa wannan kyautar ta tafi tuka tafi sai sun kara kudin farashin su sama da yadda suke sayar da haja sai dai karin da suke fasan ta tafi dan kankanin sai da yan an sayar da miliyoyi za a samu kuɗi masu yawa in kaɗan aka sayar kuɗin kaɗan ne amma sayar da miliyoyi za a samu kuɗi masu yawa dole wani abu ya ƙaru cikin farashin sa yadda ake sayar da shi in bai ƙaru a wurin sa ba kai mai saya ɗaiɗai ya ƙaru a wajen wanda ya saya da yawa kafin ya zo ya sayar masa to don haka shi wanda ya saya da yawa don ya zo ya sayar masa ai sakamakon ko ɗan ɗaiɗai ne har ya samu ya siyo da yawa duk da aka ƙara masa kuɗi bai ji nauyin abin ba sai ƙarawa kamfani kuɗi sai kuɗin da suka ƙaru suka ƙaru a cikin kamfani sai suka ƙaru wani abu daga ciki suka sai mota suka sai akwatin talabijin suka sai bidiyo suka sai waya suka ajiye suka zo suka muku wannan kaga a ƙarshe dai tunda an ƙara wani abu ko ya fasan ta tsin ke yake aka ƙara ma a kan farashin ka sannan kuma sai ya tafi a banza sai wani ya samu sai karsa ya zama mai ya zama sassa ina fata an fahimta ila ba za ku yadda ba sosai wannan dai an kuka jiyo ya ayyuha allazina amanu innama alkhamru wal maisiru wal ansabu lafazin al ansab mun ce jam'i ne na an nusuf shine gunki kamar da zaka yi unuq a'nab wato nusuf ansab gumaka waɗanda ake bauta samu ba Allah ba wal azlam azlam jam'i ne na zulam ko zalam rijsun min amali shaytan dukkan su wannan datti ne lafazin rijis ana amfani da shi wani lokacin ana nufin haram a ce rijis wani lokacin ana nufin al'azab wato ana nufin azaba wani lokacin kuma ana nufin kazanta rijisun min amalin shaytan wato datti ne kuma yana daga cikin aikin shaytan ko ka ce haramun ne dukkaninsa kuma yana daga cikin aikin shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi don ku samu illa ubangiji ya lissafa ababai guda da alkamru da almaisir da al'ansab da al'azlam rijisun min abin shaytan sai ce fajtanibuhu ku nisance shi a madadin yake ku nisance su tun da guda hudu ne sai malamai suka ce gaba ɗayan guda hudun ne aka dunkule su aka mayar da su ma'anar al-mazkur ay fajtanibu al-mazkura fajtanibu ma zukira to dai zan so ma zukira ai abu ɗaya ne amma kuma in ka fasa shi a ciki ya kashi guda hudu shi yasa sai da miri ya zama guda ɗaya fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يا أم بتاع أبو بيقول له دعك تاتي بياني إلا في أكبر بين إلا أبو بيو أبو نصر كويجيا أبو نبي كاتا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداة والبغضاء في الخمر والميسر وتعطي توتوة دنجني إذا أبو ليس في بيئة تاتا توتوة wanzar da gaba da adawa tsakanin juna sai yaya giya za ta haifar da adawa tsakanin mutane idan mutum ya sha bugu hankalinsa ya guje zai zage wani idan ya zage ka zai fasar da kai kai kuma ba za ka bambance tsakanin zagin da ya ba yana buge ba da zagin da ya ma bayan bugu ba da haka ka aure a cikin dukkan guda biyu ya zage wannan na haifar da ƙaiƙayin zuciya da damuwa da gaba tsakaninka da mutum wal baghdha da kin mutum ta tafi take haifar da kiyayya duk wanda ya tafi ke kaza ka ji kakare ba ka san shi ba ka san dare shi yasa a wurin yan tasa ko da irin ta kauye din nan za ka yawanci akan yi kisan kai da dake dake dan duk wanda aka tafi ke shi aka sanye shi gaba daya zai zama abokin adawa na wanda ya sanye shi kuma yana fushi da shi shine an yi ya bayyana kuma adawa ta wanda ba ta kamar mai sannan wa yusabbatun an zikrillahi wa an salat to anan gurin sai aka ambaci illoli guda biyu waɗanda suke da alaka da addini da illoli guda biyu waɗanda suke da alaka da rayuwa wato a cikin giya akwai illa ta addini akwai illa ta rayuwa haka a cikin tata akwai illa ta addini akwai illa ta rayuwa hikimar ambaton wannan ko da ba ka da kaifin addini da kijin sa a cikin zuciya ya kamata duk mai hankali ya kaucewa illa ta rayuwa ina ba za mu hanta domin illa ta rayuwa ba ta zafi illa ta addini kila sai mai tsoro mai takawa mai tsoron Allah shi ne zai tsoro amma illa ta rayuwa abinda mutum zai cutu a duniyance a matsayinsa na mai hankali ko da ba da cikin addini ya kamata ya sake. To kaga al'adawa da al-baghda wannan illa ce da su hadarai. Amma wa yusaddukum an zikrillahi wa an salat da zikrillahi da as-sala yadda sai dan zai kawar da mutum daga wannan, to kaga wannan illa ce ta ne, illa ce ta addini. Mai addini ne dan bai sallama bai zikiri ne da ni, a wanda ba da addini ko da bai sallama ko da bai zikiri ne da ni. Ina fata an fahimta. To sai ya kance giya da tata bayan an ambace su hudu sai a faɗi laifukan su ko sai ka babu ya nuna saboda su aka koro aya. Amma amfanin ambatan wato al-azlam a ciki saboda ita ma al'ada ce ta gudana a ran sallar ta sai aka kaɗo ta ta shiga cikin abin da za a haramta. Sannan kuma amfanin ambatan bautar gunki a ciki wannan duk da cewa giya da tata ba su kai bautar gunki illa ba, amma haɗa su a aya ɗaya na nuna matuƙar munin giya a cikin addinin musulunci. Da haka ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan wanda ya kai giya sallarsa ta kwana 40 ba za a karɓa ba, dole ya salla dan Allah ko ba za a karɓa ba, balla sala kuma ce za a yi maganin babu lada, ma'ana ya hasaran sallar ta kwana 40 idan ya sake sha kuma ya sake hasaran sallar ta kwana 40 to so nawa kenan, so yadda ka sha su 40 da mutum zai hasara ka, ma'ana har awayi gari yana sallah ba ya sallar ka, dole ya salla din idan ya sauke wajibi amma babu lada a kai. To wannan ita ce hasara da ke cikin shayya illa da suke cikin ne. Don haka inda ake babu wata illa a cikin giya sai wannan ya kamata mai hankali ya nisa. Sannan bugu da ƙari ga gusar da hankalin ɗan adam, ta kawarwa da ɗan adam hankali ta kawar masa da lissafi a daidai lokacin da mutum ke cikin giya ba ya da hankali, tasarrufinsa ba tasarrufi ne na mai hankali. To kaga a nan wurin ya kamata duk mai hankali ya nisa. Wannan ke nuna mata hikimar addinin musulunci wajen haramta abu. Duk abin da an haramta a musulunci ko shakka babu, wato yana da illa sosai game da rayuwar ɗan adam, ko game da addininsa, ko game da hankalinsa, ko game da sassalin arzikinsa, ko game da mutuncinsa. Duk wannan yana da addini ga ransa, hankalinsa, tattalin arzikinsa, mutuncinsa. Duk abin da Allah ya haramta za ka yana koma zuwa ga waɗannan alamomi, don a tsare masa addininka, a tsare masa hankalinka, a tsare ma mutunci, a tsare ma dukiya, a tsare maka wato abin da ya shafi komai naka. Ubangiji ta'ala ce fa hal antum muntahun, ya kamata ku daina. Da haka Umar bin Khattab ya ce in tahayna in tahayna, ya ubangiji mun daina, ya ubangiji mun daina. Sai aya ta
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لَيَسْتَقِرُّ وَأَحْسَنُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ kuyi da'a ga Allah kuma kuyi da'a ga manzon sirashi gaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdaru, ku kiyaye saba musu, wato ku kiyaye saba wa Allah din, kuma ku kiyaye saba wa manzon Allah sai da amincin tabbata gare shi. Wattaqullaha wa tuqu fa in tawallaytum kai dan kusa juya baya fa alamu ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin. Ba abin da ke kan manzon mu sai isarwa, aikin sai isarwa da mutane sakon da aka turo masa. Amma ba lalle ba ne bai kama mutane ya surfa su cewa su surfa su sai sun bi gaskiya. Laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa dhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah al-'adhab al-akbar.
Na'am.
Laisa 'ala alladhina amanu wa 'amilu as-salihati junahun fi ma ta'in idha mattaqaw wa amanu wa 'amilu as-salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ubangiji ce laisa 'ala alladhina amanu wa 'amilu as-salihati junahun, babu wani laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi aiki da gari. Lafazin junah yana nufin laifi, babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari. Fi ma ta'imu, cikin abin da suka taɓa sha na giya a baya. Idza mattaqaw, in dai har sun yi taqawa, wa amanu sun yi imani, wa 'amilu as-salihat sannan kuma sun aikata aiki na gari. Sun mattaqaw wa amanu, sannan suka yi taqawa da imani. Sun mattaqaw wa ahsanu, sannan suka yi taqawa kuma suka yi ihsani. Wallahu yuhibbul muhsinin, ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu ihsani. Waɗansu cikin magabata da suka ji wannan aya, ɗaya daga cikinsu sai ba da fatawa cewa ashe giya ba haramun ba ce,
takan zama haramun ne kadai ga wanda bai da imani bai da takawa, amma mutumin da yake da imani yake da takawa babu laifi a kansa ne ya kage. To akace me hujjar kai ce gashi abinda Allah ya faɗa ke laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma tayyib, babu laifi kan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari game da abinda suka sha da kiya idan mattaqau wa amanu, idan sun yi takawa sun ji tsoron Allah. Da aka ce a ayar ba haka suke nufi ba, abinda ayar suke nufi hadisi ya tabbata cikin Musnad da Imam Ahmad dan Hanbal, ya tabbata cikin Sahih Muslim. Sahabbai ne waɗansu daga cikin lokacin da ayar giya ta sauka wadda ta haramta ta haramtawa ta gaba ɗaya, suka ce da shi ya Rasulullah akwai mutanen da sun mutu suna kan giya kafin wannan aya ta sauka ta haramta, menene hukuncin su gobe kiyama? Su har suka mutu su daina ba. Sai wannan aya ta sauka ta ce ai duk wanda ya sha a da kafin haramcin ta zo ko da ya mutu a kai wannan babu laifi a kai dan a lokacin haramcin bai zo ba, matukar dai yana cikin mummunai, matukar yana cikin masu aiki na gari. Shi ne ma'anar laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma sa'imu idza mattaqau wa amanu wa amilus salihati. Ina ba da fahimta. Wato kenan sababin nuzul din ayar yana taimakawa wajen fahimtar ma'anarta. Domin inda baka san waccan kissa ba, to da sai mutum ya dauka duk mai imani da takawa babu laifi ya ji giya, wanda a hakika in ya fahimci ayar a haka yayi kuran fahimta. Amma in ya alakanta tsakanin ayar da waccan tabbaya da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan shine zai ba shi dama ya fito da ma'anar ayar a yadda take. Wato ainihin ya zanto cewa ana nufin waɗanda suka sha har suka mutu suna sha ba tare da haramcin ta ya sauka ba, to wannan sune ake magana. Allah ya kuma takawa amanu kuma takawa, suka yi imani suka yi takawa, suka yi imani suka yi takawa kuma suka yi ihsani. Wallahu yuhibbul muslimin, Allah yana son masu ihsani. Sallallahu alaihi
ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayyidi tanalu aydikum wa lima hukum ya'lamu Allahu فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
يا وطن بسكي إيماني لا يبلونكم الله للي أبيجي تعالى زي جربيكو دمي بشيء من الصيد ده وانا أبو سكين دنجن أبين ده أجي فروح تناله أيديكم وان دهنا ينكو لا إيه تباش وكاما جدهنو ورماهكم كوما سنكو إذن كن زيفا za ku iya samun shi. Ubangiji zai jarrabe ku da shi a daidai lokacin da kuka shiga wurin da aka hana farauta. Wurin da aka hana farauta shine hurumin Makka. Kafin ka je garin Makka da wata ƴar tazara za a ga nuna maka alama da sayin bot a rubuta cewa daga daidai nan musulmi ba zai wuce ba. To daga wannan wurin har ka shiga cikin Makka har ka wuce ka je Mina ba kafiri ka ba zai wuce ba. Za a ce kafiri ba zai wuce ba. Daga nan gudun har ka shiga Makka har ka wuce ka je Mina har Muzdalifa duk ana kiransa Al-Haram, wuri ne mai alfarma, faɗi ne na adadi na kilomita gabas da yamma kudu da arewa, yana da faɗi yana da girma, ba zai iya tsuro kilomita na gudu ba amma dai yana da girma yana da faɗi. Wannan shi ne Al-Haram. Kewayen wannan wajen daga lokacin da mutum ya shiga bai halatta ya farauta ba. Ko da ya ga dangin farauta na tsuntsaye wanda ake iya harban su, ko dangin farauta na dabbobi su bariyin su menene, haramun ne ce zai harbi zai farauce su a wannan wurin. Sannan akwai hali da mutum ke shiga a hana shi farauta. Wani hali? Lokacin da kake sanye da ihrami, ka riga ka je miƙati, ka cire kayan gida ka sa ihrami, ka ɗauki niyyarka ta aikin hajji ko umara, daga lokacin da ka cuɗanyi da wannan ihrami naka haramun ne ka yaƙi dabbar farauta, ko da kuwa ba ta zo wannan kewayen na haramin Makka ba, ko da kai ɗin ba ka zo wajen ba a duk inda kake. Ina ba dama fahimta. To kaga wannan jarraba ce ta Ubangiji. To kuma yana daga cikin jarrabar Ubangiji ga dukkan wanda ya shiga wannan harami na Makka, sai ya rinka ganin ga dabbobi na waɗanda a iya farautar su ko tsuntsaye, ko kana tafiya tsuntsu mai jira a nan ɗinka, kuma haramun ne ka kama shi a matsayin farauta ta je ka yi. To shi ne Allah ya ce zai jarrabe ku da su. wato daidai lokacin da aka hana ka abu sai ga abun a gaban ka a araha ka iya kama shi, amma daidai lokacin da ba hana ka ba kila ka iya neman shi kuma ka rasa. Shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu, ya waɗanda suke imani, la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd, Allah zai jarrabe ku da wani abu daga cikin dangin ababen da ake farauta, tanaluhu aydikum, irin waɗanda hannayenku da iya kama shi, warima hukum ko masuku idan kun jefa mashi, liya'lam Allah, ubangiji ya kaddara haka ko zai kaddara haka, liya'lam Allah, dan Allah ya bayyanar da man yakhafuhu bil ghaib, wani ne ke jin tsoronsa a gaibi a fake, faman ittaba da zalik, dukkan wanda yake tare iyaka bai tun haka, falahu azabun alim, don lallai yana da azaba wanda take mai rabi, ma'ana haramun ne yin farauta a wancan lokaci da muka ambata, ko mu ce haramun ne kuma yin farauta kuma a wannan wuri da muka ambata, wurin ko lokaci, lokaci idan kana cikin mai ihrami, wuri kuma shine idan kana cikin mai haramin Makka, wato kaga akwai zarfin zaman da zarfin makan wanda an haranta farauta, ma'ana ko da baka aikin haji a cikin hurumin Makka haramun ne kai farauta, sannan kuma ko da ba a hurumin Makka ba in ka sanya ihrami ka dauki harama daga miƙatin haramun ne kai zaka yi farauta, to idan wuri da zamani suka haɗu kaga haramun ya fi girma kin, a ce da ka dauki ihrami kuma a cikin hurumin Makka, to kaga wannan haramun haramci kan haramci kenan dangane da abin da yake farauta.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام إلا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
يا أيها الذين آمنوا يا وأنت في إيمان لا تقتلوا الصيد kada ku ce za ku fashe dabbar da aka halatta farautarsa, wa antum hurum alhali kuna cikin harami, ai wa antum muhrimun yayin da kuka riga kuka yi harama ta aikin haji ko umara, wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dukkan wanda ya kace abinda ake farauta cikin ku muta'ammidan da ganganci, fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am, wato sakamakonsa shine kwatankwacin abin da ya kake minan na'ami cikin dabbobin gida, wato ya bayar da irin abin da ya kake cikin dabbobin gida, wato kina idan mutum ya kake wata dabba daga cikin dangin wanda aka hana farautar bisa ganganci, to akwai fidiya a ƙarshe, akwai horo da shari'a ta mata, horonsa shine ya sai irin wannan dabba, idan ya saye ta sai ya yanka sai ya sadaukar da namanta.
Na'am.
To wane ne zai buga masa misali, yanzu mutum ya je ya kashe dabba ta farauta, to ya sai irin ta gida, waye zai tantance maka irin dabba da zaka saya ta gida wadda ake ganin lallai akwai kama tsakaninsa da wadda ka yake ta ko wadda ka farauce ta, shi ne ubangiji da Allah ya yahkumu bihi dawa adalin minkum, wanda zai hukunci da wannan shi ne mutane guda biyu ma'abuta adalci cikin ku, duk malantarka duk iliminka ko ka kai rusubatul ijtihad ka kai matsayin mujtahidi, lokacin da kake dabba ta farauta kana cikin ihrami, to wanda zaka saya ta gida din irin ta dan ka kyautar da sadaka dan ka sadaukar da namanta, ba kai ne zaka ayyana ta ba, dole a samu adalai guda biyu su ce maka dabba ka race.
Na'am.
Shine ya kun bihi zawa adalin minku, wanda zai hukunci da wannan su ne mutane guda biyu masu adalcin cikin. To idan an yanka dabbar, ya za a yi hadiyar, za a gabatar da ita ne a matsayin hadaya baligal ka'abati, wanda za a kai ta Ka'aba. Ba lallai ne wai a kai ta cikin Ka'aba ko cikin masallacin Ka'aba ba, haka ake nufi ba. A'a, a kai ta cikin hurumin Makka, faɗin wancan wuri da muka ambata. Talakawa mazauna Makka, ko mazauna Mina, ko mazauna Muzdalifa, su ne za su amfana da wannan dabbar. Duk inda ka je ka yanka a wani wuri, ka kyautar ko ka sadaukar, ba ta yi ba sai in a wannan wurin ne. Shine madan hadiyan baligar Ka'aba. Wannan shine abin da mutum zai. To yayin da mutum ya kike jimira, wata dabba ce ta yi kama da ita cikin dabbobin gida. Sahabbai sun ba da hukunci da cewa wanda ya kike jimira, kafara su shine sai tsira kuma idan rakumi da ya fi kama da ita. Kafafun su iri daya, wuyan su iri daya. Duk da cewa ita jimira tana da fuffuke ce, rakumi ba ya da. To ba wai so ake su yi kama 100 bisa 100 ba, a kama ta siffofi mafiya bayyana.
Na'am.
Daga cikin siffofin da suka fi bayyana cikin siffofi kuwa ka ga akwai kafa, akwai wuya, akwai kai. To saboda haka idan aka samu kamanceceniya ta wannan fuskar shike.
Na'am.
Ina fata an fahimta. Sannan yawan abinda galibin abinda jimina suke iya ci, rakumi na iya ci, ababen da suka ta bambam ba su da yawa. Kai asali ma akwai abinda jimina za su ci, rakumi ya kasu. Kuma cikin ta wato da kasan dafi duk abin da yake za su iya murkaɗe shi, ko da karfe ta haɗe za su iya nike shi. Saboda haka dai jimina aka hukunta ta, wanda ya kashe jimina sai ya nike, sai ya ba da rakumi. To mutumin da ya kashe ɓauna sai ya ba da nike, bijimin sake. To shi ne ma'ana abin da mutum zai yi. Amma wannan hukuncin ba kai ne za ka yi ba, yanzu kai ka ce sa, ni ma na ce sa. Amma ba ni zan tantance san ba, wani mutum guda biyu da ba ni ba su za su tantance. Kama idan kai ne laifin yi shafa, ba kai za ka ayyana san ba, waɗansu mutane guda biyu za a nemo su bayyana sa ɗin. A idan sa suna ya tara, akwai bijimi, akwai babban sa, akwai tsatsakiya, akwai ɗan ƙarami ɗan maraƙi. Idan karka ce ka kace bauna babba, sannan kuma ka zo ka bayar da ɗan maraƙi. Ka ga baka yi adalci, baka ce ai wannan sa ne, kuma dama cikin shanu aka ce in bayar. Shi yasa aka ce ya kuma bin yi zawa adalin minku. Kuma mutum biyun dole su zama adalai. Dan adalai su ne waɗanda ba za su, ba za ka musu kwarjini ba, za su tsaya su faɗa abin da ke shine wajibi a kanka. Sun fi kallon janibin Ubangiji sama da janibin ka kai. Kana wadata baka da wadata, ba shi za su damu da shi ba. Menene abin da in sun yi Allah ba zai kama su mai jibushi suke kula. To shi ne sai su yi abin da ya dace. Hada yan baligar Ka'aba. Wato za a kai shi Ka'aba ko kuma ka ce hurumin Makka, wato a yanka a sadaukar da naman ga talakawan da ke mukuntaka da sake su. Aw kaffaratun ta'amu masakin, ko kuma ai kaffara ta hanyar ciyar da miskinai, wato mutum ya ciyar da arzi na miskinai, ko wani miskini a bashi mudu daga cikin dangin abincin da yake shine mafi yawan abincin gari. Aw adalu zalika siyama, ko kuma wato ainihin yayi azumi na kwatankwacin haka. An gane ku? Na kwatankwacin haka, azumi na kwatankwacin haka. To me azumi na kwatankwacin haka? Adadin miskinan da zaka siyar, idan baka siyar da miskinai ba sai ka yi azumi adadin wannan kwanaki. Idan an ce zaka siyar da miskinai shida, to sai zan so ba azumin zaka yi ba. A zaka ba siyarwa zaka yi ba, azumi zaka yi, zaka yi azumin kwana nawa kenan? Kwana shida. Waɗansu malamai suka ce a'a, kowane miskini ɗaya a madadin kwana biyu yake, azumin kwana biyu. Waɗansu ma suka kai har uku. Amma dai aw adl zalika shine wannan tsaye wannan tsaya shine abin da yafi dace. Aw adl zalika siyaman li yadhuqa wa ba'da amrihi, an yi masa haka dan ya dandani kudar lamarin sa. Ba shine yayi laifi ba, an ce karfe farauta kai, to shikenan ga dokar da ta biyo baya, ko ukuba ko horon da yake baya. Ubangiji ta'ala ce afa Allahu amma salafa, amma Allah yayi afwa dangane da abin da aka taba yi da kafin saukar aya. Karo ne sai to aida ya taba yi kafin saukar ayar, sai a ce kai an riga an masa afuwa. Saboda a giya waɗansu sai to aida sun taba zaka kafin ayar sauka, sai da aka bukaci saukar da laysa alal ladina amanu wa amilus salihati dunahum fi ma ta'im. To anan ba kila wani sai to waɗanda suke dafa, sai Allah ya afa Allahu amma sal. Allah ya yi rango bai dangane da abin da ya wuce baya. Wa man aada, dukkan wanda ya sake komawa karo na biyu, fa yantakimu Allahu min, Ubangiji ta'ala zai ɗauki fansa a kan shi, ma'ana zai masa hukuba. Wannan kalma akwai razanarsuwa da firgitarsuwa a ciki, don haka mutum ya ji an ce kar a yi, to akwai razani a ciki. wallahu azizun zunti tam, ubangiji mabuwari ne, sannan ma'abucin ɗaukan fansa ne da dukkan waɗanda suka cancanci a yi musu azaba. Sai Allah ya ce, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu, an halatta muku yin farautar cikin ruwa, wa ta'amuhu kuma an halatta muku cin dukkan dabbobin da ke cikin ruwa. Mata'an lakum walissayyara, mata'an lakum, an halatta muku ne don ajiyar da ku daɗe ko mazauna gida, walissayyara da ko matafiya. Wa harrama alaikum saydul bahri, amma an haramta muku farauta ta sarari wadda ba ta cikin ruwa ba. Ma dumtum hurma, matuƙar dai kuna cikin ihrami. Wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun, ku tsorata ubangiji subhanahu wata'ala wanda zuwa gare shi za a tara ku a ranar tashin kiyama.
Na'am.
Saydul bahri, mutum ko da yana cikin ihrami, idan ya bi ta bakin wani kogi kafin ya je Makka, ya bi ta wani rafi, ya bi kifi, zai iya tsayawa ya kama. Farauta ta fili wadda ba ta cikin ruwa ba ita aka haramta masa, amma ta cikin ruwa an halatta masa. Shine uhilla lakum saydul bahri, wato ribatar abin da ke cikin ruwa an halatta masa. Wa ta'amuhu, haka kuma an halatta muku dukkan halittar da ke cikin ruwa. Wannan mun riga mun yi bayanin sa ina jin kwana biyu ko uku ne a cikin tambaya da wannan waye ku. To wannan shine nafsul aya. Wa ta'amuhu, ta'am ana nufin dukkan dangin nama da yake rayuwa a cikin ruwa an halatta muku.
Na'am.
An gane ku? Sai Allah ya ce mata'an lakum walissayyara, dan ku more ko mazauna gida haka matafiya ma, dan haka su ma su more lokacin da kake fili ga abin da ake farauta in baka ihrami. Amma in kana cikin wato ba a yin farauta in ga abin da ake farauta in baka ihrami, amma in kana ihrami ba za ka yi ba. Lokacin da kake cikin ku a matsayin ka na matafiyi, to wannan ko da ihrami ko ba ihrami, in dai a cikin teku ne ko a cikin kogi ne, ya halaka kai farauta. Shine mata'an lakum walissayyara. Uhurrimu alaikum saydul barri, amma farauta ta sarari wannan an haramta muku ita ma dumtum huruma, matuƙar kuna sanye da kayan ihrami. Wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun, ku tsorata ubangijin da zuwa gare shi za a tara ku a ranar tashin kiyama. Sai Allah ya
ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadaya wal-qala'id. ذلك لتعلموا أن الله
يقول سنتيك والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وبنجل تعالى ينا تمثنير ما تبدون أبين دكوك يبينا وما تكتمون أبين دكوك يقول كا يبينا الخير بكيركي دنجرتا أفيلي أما أقويكم كان كذب الله يسمى أنكم ذي مكان حسابي
نعم
دهك ياك ما تيسنتو تشوى da zahirinka da batininka, ko da ba su zama ɗari musu ɗari ba, akwai kamanceceniya da juna. Maganar ka ba ta yi nesa da aikinka ba, nisa mai tazara da yawa. Zahirinka bai yi nesa da batininka ba, nisa mai tazara da yawa. Don ubangijin da ya san ɓoye ya san bayyane, yadda in ka zo ka bayyana wa mutane wani abu, ka je kai kishi ya sa ɓoye ubangiji ta Allah ya riga ya san. Don wannan shi ne ke sa a samu falala na al'imanu bil ghaibi. Me ake kira da al'imanu bil ghaibi? Ka samu damar ka sabawa Allah a wurin da ba mai ganin ka in kana son ka saba, amma tsoronsa ya hana ka yi. Ka samu damar ka cutuwa ne, ka zaluntuwa ne, ka ɗauke dukiyar wani, babu wanda zai iya ganewa cikin wani ɗan da dukiyar su sun shafa, amma tsoron Allah ya hana ka yi. To wannan shi ne al'imanu bil ghaibi, hakikanin imani da ghaibi ke. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lallai masu jin tsoron ubangiji a fake, inda ba mai ganin su, su ji tsoron ubangiji kar su saba masa, to wannan suna da lada mai girman gaske, suna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji.
Na'am.
Ubangiji ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah ya san me kuke bayyanawa, ya san me kuke koyi. Sai ce
qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu wa law a'jabaka kathratu al-khabith. واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
وبنجي في كل كثير سلاية والخبيث والطيب من منا لك الكواب لا تسبب زمادي دي ودي دي. ولو أعجبك كثرة الخبيث كودا يوم من منا ياك آية حدك يا برجيك فما أكي نفي دا الخبيث أنا ما أكي نفي دا الطيب الخبيث دي من منا الطيب كيكاوا الله يتبلغ لما دي دي با
نعم
mummunan aiki da kyakkyawa ba, mugun mutum da salihin mutum, mummunar magana da kyakkyawa. Da waɗansu malaman tarihi suka ce abinda ake nufi mummunar magana da kyakkyawar magana ba za su taɓa zama daidai ba. Ba za ka iya haɗa zikiri, salatin annabi, ka haɗa su da ashariya da yi da mutane da zage-zage ba, ka ce matsayinsu ɗaya ba zai ba. La yasawul khabisu wat-tayyib. Ba za ka iya haɗa dukiya ta haramun da dukiya ta halal, ka ce wa matsayinsu ɗaya ba. La yasawul khabisu wat-tayyib walau a'jabaka kasratu khabith. Ba za ka iya haɗa mutum manajarcin mutum salihin bawa tsakaninsu da Ubangiji, kuma salihi mai kwatanta gaskiya tsakaninsu da mutane da mutumin da yake kuma shi kishiyar haka ne, ka ce matsayinsu ɗaya ba zai taɓa yi ba. Shi ne la yasawul khabisu wat-tayyib, tawa'un mutum da mutum, ko aiki da aiki, ko magana da magana, ko dukiya da dukiya, ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, babu yanda za a yi zama daidai. Ina ba da kun fahimta. Waɗannan su ne maganganun da malaman tafsiri suke wajen fassara wannan aya. Yana daga cikin mu'jizan Alƙur'ani, fatin larabcin ayar ya kunshi dukkan waɗannan ma'anoni, domin kishiyoyi ne da suke ƙara maganganu ne kai da suke ƙara wa junansu bayani, ba suke zama kishiyoyin juna ba. Ba magana da suke karo da ita wata cikin waɗannan maganganu, sai dai kowace magana ta ƙara bayani ne game da abinda ƴar uwa take nufi. Ubangiji ce fattakullaha, ku tsorace Ubangiji, ya ulil albabi, ya ma'abuta hankali, la'allakum tuflihun, don ku samu rabo. Allah ya tsare.
Ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
بنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسك إيماني لا تسألوا عن أشياء ودين تنبيهم وطن سأل أمر وطن دين تبد لكم إن ذا أبين أنك غريكم تسوقكم ذا سمونا نامس بكماتكم تنبيه أجندا إن كنت تنبيه an sarza ta muna na musu ba. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'an, in ko kuka ce za ku cigaba da yin tambaya game da wannan al'amura yayin da alqur'ani ke sauka, tubu da lakum, to ko za a bayyana musu ba. Wallahu ghafurun halim, Ubangiji mai gafara ne sannan mai juriya ne. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, wanda yake nuna wani sahabi da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah wane ne babana? Manzo Allah ce babanka shi ne wani? Tambaya ce wai ta izgili, tunda yana wa'azi ya san komai, to ku tambaye shi kaza. Wani ma sai ya zo ce ina taguwa ta take, da kuma ina ya fata ina yake, ka ga tambayoyi ne da yake. Wani ma ya ce babana ya mutu lokacin jahiliya, yanzu yana ina? Cikin hadisin Muslim ya ce yana cikin wuta. Manzo Allah ce yana cikin wuta, labari ya lalace. La tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum, ku daina tambayar al'amuran da inda za a bayyana muku su zo su bukanta muku ne. Kaga yanzu da ya kele abu a boye bai san baya baban sa yake, amma yanzu an bayyana muku da cikin wuta meye ribar da ya samu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu, in ko za ku ci gaba da tambaya al-Qur'ani na sauka tubu da lakum, to ko za a bayyana muku, ba za a kele ku.
Na'am.
Afallahu anha, abin da ya wuce baya ya wuce, Allah ya yi rangwame ka. Wallahu ghafurun halim, Allah mai gafara ne sannan mai juriya ne, ma'ana halim wanda yake baya saurin kama mutane da hukuma. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, waɗansu mutane sun rinka irin wannan tambayar kafinsu, summa asbahu biha kafirin, sannan suka waye gari suna masu kafircewa abinda aka ba su ansa a kai. Su tambayi wani abu, idan an faɗa kuma su ce ba su yarda ba, to bai kamata kuma ku zama irinsu ba. Ma ja'ala Allahu min bahira,
ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
بندر سي ما جاء الله من بحيرة لدي با الله ني يزر سنده كنتم بحيرة با ولا سائبة ba kuma Allah ne tabbatar da hukuncin sa'iba ba wala wasila ba shi ne tabbatar da hukuncin wasila ba wala ham ba shi ne tabbatar da hukuncin ham da bashira da sa'iba da wasila da ham dukkanin su dabbobi ne na karfe shi kade ne namiji amma ukun farko dukkanin su mata ne cikin dabbobi lafazin bahira dabba sananniyar dabba a wurin su mutanen jahiliya wanda suke haramtawa kansu ita su ce haramun ne a sha nonanta haramun ne a ci namanta kai mai ita haramun ne saboda haka ka ware ta don gunki ko a cikin garke sai a ware ta gunki wato nonan na gunki ne in ma an yanka ta kuma gunki za a kaiwa za mu zo mu yi bayanin wane ne gunkin da ake kaiwa ta an fahimta ko haka kuma sa'iba ita ma samatan dabba ce wanda suke ware ta idan ma sun ware ta sukan tsada kundanta dan kowa cikin garke a gane ta gashi ta kace za ka ciyar da ita amma ba za ka amfana da nonanta ba ba kuma za ka yanka ta ita ma sai ta amma ne ta domin gunki suka haramtawa kansu cikin irin wannan dabbobi wala wasilatin haka wasila wasila ita ce ta matar rakumi da haihuwa ta farko ta haifi mace haihuwa ta biyu ma ta sake haihuwar mace ba tare da an samu namiji ba to ita ma sai a ce haramun ne cinta haramun ne tsora mata kaya haramun ne san nonanta sai a ware su domin gunki sai kuma ham shine namijin rakumi wanda aka yi bayi da shi ma'ana aka yi amfani da shi wajen yin barbara ga tamatar rakumi har aka samu wani adadi na ciki ko haihuwar tamatar rakumi da shi ka san akan yi haka makiyaya ka kawo tamatar rakuminka wannan ya kawo namijin rakuminsa don a samu haihuwa ko ka kawo godiyarka wannan ya kawo doki shi don a samu haihuwa in kai godiya kake da ita ba ka da doki a gida ina fata mun fahimta to dukkan wannan rakumi da ya da ake amfani da shi ta wannan hanya har aka samu rakuma ta haihu su adadi kaza da shi to sai a ce hamiya zahara shi ma ya kare gadan bayansa ba za a hagu ba za a kora masa kaya haramun to dukkan waɗannan kaya da aka ce haramun kai ne su ne suka zama haramun ba a kanka ba za ka ci ba ba za ka sayar ba ba za ka yi kyauta ba ba za ka yi sadaka sun zama na gunki to amma a hakikanin gaskiya shi ga gunkin nan an san saka shi da katako ko ita ce to su mutanen da suke gadin gunki su ne suke karba a madadin gunki da su ne wakilan gunki su su kashe su ci su yanka su yi duk abin da za su yi su halal da ya kansu kaga son zuciya ne wannan ina ba ta wani fahimta to kuma dukkan mutumin da yake son biyan bukata a wancan lokaci sai in yayi hakan bukata ta tafiya in ba haka ba garken sa zai lalace dan saboda ya kebe wa gunki kyauta bai ware wani abu na kaso na gunki ba in kasuwanci yake kasuwancin sai lalace ko za a ci haihuwa a gidansa ko kuma gaba ɗaya garken zai lalace dabbobin su yi ta kamuwa da rashin lafiya duk su mutu to dan wannan aqidar sai mutum ya ware kawai sai a ce a ba waɗancan zaune gari banza ana ba su wasu masu gadin gunki ina ba ta a haka wannan abin shi ne kama da abin da yan tsubu suke a yau a jiya ce ka kawo dabba iri kaza ka kawo dabba iri kaza wato asalin al'adar daga maguzanci ne ka san idan mutane suka shiga musulunci ko ba musulunci ba in mutane suka bar wani addini suka shiga wani addini kuma na daban to koyarwar wancan addinin nasu na da ba ta rabuwa da su lokaci guda za su shiga cikin sabon addinin da waɗansu al'adu irin na wancan addinin na da karatu da wa'azi da faɗakarwa yau da gobe ne za ta sa a hankali a yi ta kakkaɓe ɗabi'un da halayen amma duk inda za mu ne daɗe sai ka samu akwai ɓurɓushin wani abu irin wanda yake na wancan maguzanci ina fata mun fahimta to wannan shine sirrin abin yan jahiliya ne duk wanda yake biyan bukata sai ya gabatar da gunki ga dabba to yanzu sai aka samu cewa mutane sun musulunta amma idan ka gabatarwa gunki sai mutum ya gabatarwa malaminsa dole in ka je wurin boka ko ka je wajen malamin duba ko ka je wajen tsubbu amma ka roƙon Allah ka sai ka yanka to an jaya su in baka yanka ba za ta faɗo kanka to wai zai je ya sun ta yau da ba su dawo kanka kaga zai fi da wannan saboda haka sai mutum ya bayar da dukiyarsa a je a yanka kaza a yanka kaza a yanka kaza wallahi duk zafi ba gaske bane duk asalin sa magulanci ne kuma akwai abin da yake yin muni ma sai ya zanto waɗansu ba dabbobin da suka halatta ba irin rago da tinkiya da sa za a yanka za a iya yanka kura a binne za a iya yanka za a iya binne daki da ransa don a ci nasara za a iya binne raƙumi da ransa don a ci nasara shi yasa duk lokacin da zaɓe ya matso saboda nesa da Allah da galibin yansa ya samu sukai sai kaki ji irin waɗannan al'amura wannan ya tafi wajen wancan boka wancan ya tafi wajen wancan mai tsafi kuma har misali ake na boka shi tsakanin na gida da na waje to dukkan su waɗannan saba wa Allah wallahi lokacin da zaka mai da al'amuranka zuwa ga Allah ka riga ka huta sai kuɗinka su huta sannan imanin ka ya kyautata yanzu abinda za ka kashe wa malamin boka da za ka kashe wa malamin duba shi kadai ka kashe masa 100,000 shi kadai ka kashe masa 200,000 wani ka zo ka gina masa katin gida wani ka sai masa mota kai masa hidima ya talakawa bayan Allah ba su da cinyewa ba su da gobe sannan ga almajirai na matsangaya ba su da wurin kwana ba su da matakin kewayawa malamin da yake da gardawa mutum 50 da almajirai da kwalawa da yan tsaka tsakiya mutum 50 ko 100 ba a yi da gwamnatin da suke biyan shi ko albashi ko alawans ba a yi da mai kuɗin da ke ba shi zakka da ba ka sai suke bara kina muke ta gani a talabijin wani da sassana almajirai issues yan jarida a yi ta dogon turanci an kyale inda maganin abu yake ana ta dogon turanci ina ba zan fahimta almajirai issue dan Allah da mutum ya je ya yi kaza yanzu mutanen mu zasu tafi umara nawa ne ya raba kuɗin mana rabin ya zo ya kai wa makarantun allo din idan ka zo kawai abin za ka kai wa malami buhu nawa ne zai sai da kake da iyalinka a wata biyu a wata uku karka ba shi da dukkan watan biyu idan ce buhu biyu ne zai kai da kai iyalinka buhun shinkafa ɗaya buhun gero ɗaya buhun masara ɗaya ma'ana magana ce ku 10,000 ko 11,000 ko nawa maka mutum haka ka ɗauki wannan ka ba shi shi kenan kusa wani wata ma'ana a wata a shekara gaba ɗaya 120,000 gaba ɗaya har yanzu da kai rabin kuɗin da kake wajen tafiya kuma ba in wannan abin ne zai ce ne zai samu kwazo zai samu yamma kuma za a rage yaran da suke fara kuma su za su yi karatu a'a suna kwana a kofar gidajen mutane suna kwana a kan titi sai wani kango mai arha da yake kusa da su ka ce ka biyo malami a'a sai wani kango da yake kusa da su sai ka yi ɗakuna a ciki ka fitar da ban ɗakuna daban-daban na kewaya daban na wanka daban almajirin nan su daina fitsari a titi su daina bayan gida a titi su daina kaza a zo a sa su a ciki gwamnati kuma yi tsari duk makarantar da take da almajirai 50 take da almajirai 60 duk tsangai da take da mutum 100 ga irin taimakon da gwamnati za su rinka ba shi saboda a rage bara a rage kaza a rage kaza an taimaka wa ɗaliban an taimaka wa almajiran amma duk waɗannan kuɗin ba gaba ɗaya sai a je a biya wa malamin duba shi kaɗai ko a sai masa mota ko a sai masa kaza ko a sai masa shanu ya yanka ko a yi wani abu da sauransu na shirme waɗanda ba su da wani amfani kuma billahi allazi la ilaha illa huwa bukatarka ba za ka biya in ka ga ta biya ɗan ƙanƙanin lokaci ne kuma Allah ya yi ne bisa ga ka'idar liyabluwakum dan ya jarrabe ku amma lokacin da zaka ji takeici lokacin da zaka yi nadama lokaci kuma ya riga ya kure a lokaci saboda haka nasarar dan adam shine tubutun kafin lokaci ya kure masa
na'am
sannan mu ji tausayin mutane jin tausayin bayan Allah din nan manzo Allah ce kowace hanta dukkan dabba ma abuciyar hanta tana bukatar rahmar ka kai dan adam kuma dukkan dabbar da take da hanta ka ciyar da ita ko ka shayar da ita kana da ladan a wajen Ubangiji dabba ba da kaza da zakara da dukkan dabbobi ballantana bil adam din kan kansa to a yau bil adam muke tursasawa dan adam mu wulakanta shi mu tursasa shi mu cinye haƙƙin sa mu sake dukkan sa sannan ko mu je muna so mu je ga wanda Allah ran ta su kiyama sannan wai mu je umara mu je muna wanda dawafi labbaik allahumma labbaik kana cewa labbaik allahumma labbaik wala ya kana cewa la labbaik wala sa'daik haka hadisi yake karana wanda duk yaje da dukiyar da take ta haram zai ce labbaik allahumma labbaik Allah zai turo mala'ika la labbaik wa la sa'daik a ce da shi zaduka haram guzurin da ka zo da shi na haram ne irji ma'azuran gaira ma'azur ko ma kana mai dauke da kayan laifi ba lada ba mutum bai warware wannan ba sai mutum ka je kana da abin da ba shi ne ya dace ba ya kamata mu ji tsoron Allah duniya na takaitacciya ce Ubangiji ta Allah ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha walakin alladhina kafaru wadanda suka kafir ta yafsaruna ala Allahi alkadiba wato suna kirkiran ƙarya su jingina ma Allah wa aktharuhum la yaqilun da yawan su ba su da hankali wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan an ce ku zo zuwa ga abin da Allah ya ce wa ila rasuli, ku zo zuwa ga abinda manzo Allah ce, qalu sunki hasbuna ma wajadna alayhi aba, ya ike mu abinda muka samu iyaye mu daga sanin masu, mu ba ro mu da abinda Allah ce ko abinda manzo Allah ce, yanda yawa daga cikin masu ya kai ku rafata su wadannan, ai ku a ce ai iza Allah ne, ku a ce ai yan ahlus sunna wal jamaa ne, ku ai yan zafin addini ne, yan kaza ne, wallahi ba za ka gane kuskuren magana ba sai lokacin da gane ba ta amfani. Rufin asirin ka shine mutum ya gane wannan, kuma wallahi gata ubangiji ta'ala ya maka ya soka da alkhairi a samu wanda zai tara shi irin wannan kaje, ko da zaka dauke shi ka fahimci abin a matsayin rashin kunya, ba haka bane ba, wani lokacin ba a iya shan zuma dole sai da wuta, ko ba haka ba, larura sai kake sa ayi wannan, ba so muke mutuncin wani a cikin wa'azi ba, amma dai alal haqiqa idan muka ga halin da wani dan uwa musulmi ke ciki, wani 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 mai kuɗi mai mukami dan boko ba dan boko ba dan kasuwa manomi, kaga abin da yake cikin na nesa tafarkin Allah sai ka tausaya masa.
Na'am,
kuma kaga ga waɗansu a kewaye da su ya kamata su faɗa musu, su faɗa musu suna cin amana, su ma suke ƙara ɗora shi a kai, wannan shine hakikanin cin amana da yake ciki. Dan wallahi ina kidaya dukkan shugabanninmu da suke irin wannan tafargaza, ina kidaya a cewa kusan 80-90 sama da haka ɗinsu cikin 100 malamai da suka ɗora su ba kan wannan fannin. Sannan kuma an faɗa abin da suke gani dama sun tashi iyaye da kakanni har suke, hasbuna ma wajadna alaihi aba, ya ce mu abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu, abin da ya kamata ka kasance a matsayinka na mai hankali. Allah ya ce, manzon Allah ya ce, a gefe ɗaya babanka ya ce ko babana ya ce, to sai mu ɗauki maganar wa, a ɗauki maganar babana a kyale ta Allah, ko a ɗauki ta Allah ta manzon Allah a kyale ta babana, hikimar shi ne a ɗauki ta Allah da ta manzon Allah a kyale ta babana. Ma'ana na kusanta abin da babana dan ma karkace na faɗa ma bakar magana a matsayinka na kaza, a kyale maganar babana, abu maganar Allah, abu maganar manzon Allah, wannan shine gaskiya kuma shine adalci.
Na'am,
aw law kana aba'uhum, yanzu ko da iyayen nasu sun kasance la ya'lamuna shay'an, ba su san komai ba, wala yahtadun, kuma ba sa shiriwa zuwa ga tafarki madaidaici, duk da haka sai a bi su, sai aya ta ƙarshe.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
يا وطنك كي إيماني عليكم أنفسكم kullun ci kawunan kowa ya kula da kansa, ya baiwa kansa tsaro daga fadawa cikin ramin halaka. La yadurrukum man dhalla idha hadaytum, wanda duk ya bata ba zai cutar da ku ba ko dai in kun shiryu. Ila Allahi marji'ukum jami'an, ya zuwa ga Allah ne mako muku take gaba daya. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya kuma ba ku labarin abin da kuke aikata. Da yawa daga cikin mutane sun dauka wannan aya abinda take nufi ba ruwanka da kowa, karkaiwa kowa wa'azi, karkaiwa kowa faɗa shi da kanka, alaikum anfusukum, ku ji da kanku. Sayyidina Abubakar ya ce kuna karanta aya amma kuna karanta inda ba muhallin ta, ayar ba haka take nufi ba. Abinda ayar take nufi, kai umarni da kyakkyawa, kai hani daga mummuna, har sai in ka ga son zuciya gadan-gadan ana bin shi, har sai in ka ga mutum ra'ayinsa ne ke kawatar da shi sama da ake masa Allah ya ce, manzon Allah ya ce, to a wannan lokacin sai ka kyale shi ka ji da kanka. Amma duk mutumin da yake a shirye ya tafi gaskiya, a shirye ya ji saƙo daga taskar Allah, daga taskar manzon Allah, to wannan lallai ka umarci shi da kyakkyawa ta hana shi daga mummuna. Amma duk mutumin da son zuciyarsa ya yi kanta ko gafada ba zai ji ba, to karka tsaya ka shagalta a kan su kaɗai, ji da kanka kuma je ka koya juya kuma zuwa wurin sauran mutane. Shine alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum, idan kun yi wa'azi kun faɗakar, wanda ya ji ya ji, wanda bai ji ba ba zai cutar da ku ba, kasancewar ya halaka tunda ku kun shiryu, tunda ku kun kinsu. Abin nufi dai mai wa'azi ya kula da kansa, ya kula da mutane, yana kula da kansa, yana kula da mutane. Idan ka ce ayan na nufin ba wanda zai yi wa'azi sai wanda yake ba yi da laifi gaba daya, abin nufi babu wanda zai aji a duniya tun daga lokacin da annabi ya bar duniya, dan annabi ne kadai ma'asu mai tsararren da ba yi da laifi. Amma abin da ake bukata wajen mai wa'azi ya tsara sauran mutane kwatanta gaskiya da sauran Allah. Idan ka yi wa mutane wa'azi, mutanen da suka kai goma a samu shida daga cikinsu kafin su kirki, biyu daga cikinsu kuna kunnan doki kai da su, biyu daga ciki sun fika, to in ka zama haka ka ci nasara a wajen wa'azi. Amma ka yi wa mutum goma wa'azi a samu cewa shida daga cikinsu sun fi ta kirki ko bakwai, biyu daga cikin gunagunan doki kafin mutum ɗaya, to alal hakika wa azanka ba zai tasiri mai yawa, sai dai inda ba san ka ba sai kai, amma dukkan da aka san ka karkai wa, amma da ka je wani wuri ba kunta sai ka tasi innal hamdulillah kana zanzare ido kana barazana, me yawa kana da ayoyin da zaka faɗa ka dima ma mutane su ji, kai kuma ka bar garin ba san kowa yau, ina fata an fahimta, amma a garinka a kasarka duk malamin da yake son yayi tasiri, duk shehi, duk wali, duk malami, duk mai kawo gyara, duk babban malami, duk tsakatsaki ko matashin malamin da yake son yayi tasiri, to ya kamata ya kasance shi adadin mutanen da yake wa'azi wato ya fi waɗansu daga cikin su kirki, kamar yadda ne wannan kasar, idan an kasa goma mutum shida ya fi su kirki, ko mutum biyar ya fi su kirki, mutum biyu suna kunnen doki, mutum uku sun fi, amma wa bai zai ce ga wani mai wa'azi baya laifi ko ɗaya ya fi kowa kirki a zamanin, idan ma yayi wannan tunanin ya yaudar kansa, haka in mutane suke masa wannan tunanin to sun mayar da shi annabi ce, ko a ce ga wani malami mai wa'azi ya fi kowa hankali a zamaninsa, ba ya zai a cikin dukkan masallacin nan in fi kowa tsoron Allah, akwai wanda za su fi ni ko shirka babu, in fi kowa kirki ko wanda za su fi ni, in fi kowa ilimi ko wani abu akwai wanda za su tsara ni, akwai wanda za mu yi daidai wa daida, akwai wanda zan tsara su, to cin nasarar mai wa'azi waɗanda ya tsara sun fi yawa sama da wanda suke daidai, sama da wanda suka fi shi. Ina fata an fahimta. Shi ne idza hata daytum in kuntum fi. Kaga ku kanku ana son ku kimtsu ku gyaru. Ku faɗi gaskiya ko min tacinta ko ba za ta yi daɗi ba, a haɗi a haka nan babu daɗi, daga baya za a waraka a ce Allah shi wa wani albarka ya faɗa mana lokacin ba ma jin daɗi. Ya fi sama da ka faɗa wa mutum ƙarya, daga baya bayan ya gane gaskiya sai a ce wani ya daina cutar mu. Ya sa na yi kaza, ya sa na yi kaza, yanzu cikin ku duk wanda yake tsubu daga baya ya gane, yana kallon malamin da yake sa shi tsubu yana jin hausunsa. Sai wani ya ce ce mu, ya sa mu yanka kaza, ya sa mu yanka kaza, yanzu mun gane. Amma duk wanda wato ainihin ba haka ba to kaga zai zo yana dama da kuma abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ji na kuma. Wassalamu alaikum.